الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna yammaci na 29 ga watan Rabi'u Thani, hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1447, daidai da 22 ga watan 10 miladiya ta 2025, kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka na Jibuis dake cikin wannan unguwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano, domin ci gaba da karatu a cikin littafin Kitabu Tauhid na Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, wanda muke bibiyar sharhi na ainihin wato babban malami Abdulrahman Ibn Muhammad wato Ibn Abdul Wahhab, wanda Allah madaukakin sarki ya ji kansa da rahma. Wannan kuma shine darasinmu na 28 a cikin wannan littafi mai albarka. To, kwanan wata 30 ga watan Rabi'u Thani, hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1447. A darasin da ya gabata, muna nan dai a cikin babi na biyu a cikin wannan littafi mai albarka, babin da yake magana akan falalar tauhidi. Sannan mun karanta hadisi na Imam Tirmidhi, wanda Imam Tirmidhi ya ruwaito shi kuma ya hassana shi. Hadisi ne na Anas dan Malik radiyallahu anhu, inda Anas yake cewa naji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuli yana cewa qala Allahu ta'ala ya ibn adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi shay'a la ataituka bi qurabiha maghfira. Wato cikakken hadithin shine hadithi ne al-Qudusi, ko kace hadithun Rabbani, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma rawaitowa yayi daga Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ya ibn adam, ya kai dan adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Yace ya kai dan adam, matukar zaka kiraye ni, zaka roke ni, zaka kaunaci rahamata, zan gafarta maka duk da abin da ke tattare da kai na laifuka da kurakurai da gazawa, wala ubali ba tare da na kula ba. Ya ibn adam law balagad dhunubuka anana sama, yace ya kai dan adam da a ce tarin zinubanka za su dinga tabo sama, sun mastaghfarta ni sannan ka nemi in gafarta ka in yafe maka su ka nemi gafara ta ghafartu laka. Allah yace sai in gafarta maka wala ubali ba tare da na kula ba. Ya ibn adam innaka law atatani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi shay'a la ataituka bi qurabiha maghfira. Yace ya kai dan adam, inda za a ce duk duniyan nan zanubanka ne, laifufukan nan laifufukanka ne, sannan ka hadu da ni ba tare da kana mai shirka da ni ba, ni ma zan zo maka da cikin duniya na gafara ka shiga aljanna. Wannan hadithin Imam Abu Isa Tirmidhi ne ya ruwaito shi daga sahabi Anas dan Malik ibn Nadhr al-Ansari al-Khazraji khadimu Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, wanda mun karanta takaitaccen kis wato tarihin haihuwar Anas da kuma ainihin wato rasuwarsa, kamar yanda darasin da ya gabata muka karanta. Hadithin Imam Ahmad ya fitar da shi ta hanyar Abi Dharr, shi ma da ma'ana irin wannan lafazin, sai ce wa man amila qurabil ardi khadi'atan, wanda duk ya aikata tabka tabka wanda ta kai cikin duniyan nan, sun malakiyani sannan ya hadu da ni, la yushriku bi shay'a, matakar dai a cikin laifukan babu shirka da ni, yace ja'altu lahu mithlaha maghfira, to ni kuma zan sanya masa kwatankwacin duniyar na gafara. Wannan hadithin shi ma Imam Muslim ya fitar da shi, wanda akwai lafazin law ataitani bi qurabil ardi, shi ma duk mun yi sharhi akan wannan. Al-Allama Ibn al-Qayyim game da ma'anar wannan hadithi kita yo ubali ahli tauhid al-mahd, ana yin afwa ga ma'abota tauhidi tsantsa wanda ba sa cakuda ba sa gurbata tauhidin su da shirka, ana yi musu gafara irin gafarar da la yu'fa liman laysa kadhalika, irin afuwar da ba a yi wa wanda ba haka ba. Ma'ana duk wanda ya mutu da tauhidi, to Allah yana mu'amalantarsa da fadin rahamarsa da afuwa matukar tauhidin, babu cakuda da shirka, irin afuwa da gafarar da Allah ta'ala baya yi wa wani mai laifi ko wani mai aikin irin wannan. Walau laqiyal muwahhidu alladhi lam yushrik billahi shay'an albatta, da dai a ce mai tauhidi zai hadu da Allah ba tare da ya taba yin shirka da Allah ba kwata kwata, to bi qurabil ardi al aqdaya atahu bi qurabiha maghfira, Allah ta'ala zai mu'amalance shi da fadin gafararsa ya gafarta masa duk da tarin zunubai da yake da su. Wala ya hasulu hadha liman naqasa tauhiduhu, amma wannan falala bata shafi wanda tauhidin sa ya samu tasgaro ya samu tawaya ba. To mun karanta wata magana daga Abdullahi dan Abbas, inda yake cewa lamma usriya bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam intuhiya bihi ila sidratil muntaha, lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi isra'i da shi, an tike da shi zuwa as-sidratul muntaha, magariyar tikewa, to anan ne fa wudiya thalathan, amba annabi sallallahu alaihi wasallam abu uku, wudiya salawatul khams wa khawatim suratul baqara wa ghufira liman la yushriku billahi min ummatihi shay'an al-muqhimat, abu uku da aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam an bashi salloli guda biyar, sannan an bashi karshen suratul baqara amana ar-rasul zuwa karshe, sannan kuma an yi gafara ga dukkan wanda bai yi shirka da Allah ba ko bai shirka da Allah daga al'ummarsa, an gafarta masa al-muqhimat, manya manyan zunubai da mutum yake aikata wanda za su cancantar da shi shiga wuta. Indai a cikin kayansa akwai tauhidin da babu mis da shirka, to Allah ta'ala zai gafarta masa. Wannan hadithin Muslim ne. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, qala ibn kathir fi tafsiri, al-allama ibn kathir a cikin tafsirin sa yake cewa akhraja al-imam ahmad wa tirmidhi wa ibn majah, al-imam ahmad da imam tirmidhi da imam ibn majah wa nasa'i da imam nasa'i duk sun fitar da hadisi, an anas ibn malik daga anas dan malik radiyallahu anhu qala yace qara'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hadhihi al-aya, anas dan malik Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karanta wannan aya, huwa ahlu taqwa wa ahlu al-maghfira, huwa ahlu taqwa shine wanda yafi dacewa a kiyaye dokokin sa aji tsoran sa, kuma shi yafi dacewa da gafara, huwa ahlu taqwa wa ahlu al-maghfira. Wa qala, sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace qala rabbukum, ubangijinku yace ana ahlun an utqa, ni na fi dacewa da cancantar aji tsorona, ni na fi dacewa da cancantar a kiyaye dokokina, fala yuj'alu ma'i ilahun, kada a kuskura a hada ni da wani ubangijin bauta a tare da ni, famanittaqa an yaj'ala ma'i ilahan, duk wanda yaji tsoran hada ni da wani ubangijin bauta daban, kana ahlan an aghfira lahu, ya shiga cikin wa'anda suka cancanci samun gafara ta. Allah ta'ala ya ce kana ahlan, ya dace an aghfira lahu, na gafarta masa. Wajen tafsirin wannan aya, huwa ahlu taqwa wa ahlu al-maghfira, duk wanda ake hattara da taka tsantsan da dokokin sa babu sama da Allah subhanahu wa ta'ala, duk kuma wanda ya kiyaye dokokin Allah yake taka tsantsan da su, ya dace ya samu gafarar Allah, inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi wanda Imam Tirmidhi ya fitar da shi, hadisi na 3328 da Ibn Majah hadisi na 4299 wa da'afahu al-Albani, amma Sheikh Nasiruddin al-Albani rahimahullahu ta'ala ya ce wannan hadisi da'ifi ne fi da'ifil jami' ka koma za ka ga bayanin a cikin da'iful jami' hadisi na 4061 da na 2351 imam al-albani ya ce wannan hadisin bai inganta ba ta fuskar isnadi qala al-musannif rahimahullahu ta'ala الشيخ محمد بن عبد الوهاب الله يجزيكم صدر رحمة يجي تأمل الخمسة اللواتي في حديث عبادة دان أوامي سوراراً كراتو ككولا ككوما لورا دوسو أبو وغدا بيارد سكزو تكين حديث عبادة تنصامت فإنك دومين حقيقة كيمي كراتو كومي سوراراً كراتو إذا جمعت بينه idan ka hada tsakanin hadithin Ubada ibn Samit wa baina hadithi Itban ka hada su da hadithin Itban ibn Malik tabayyana laka ma'ana qauli la ilaha illallah ma'anar fadin la ilaha illallah za ta bayyana a gare ka kurukuru a karkashin waɗannan hadisai guda biyu in ka hada su wa tabayyana laka khatul maghrurina kuma anan ne kuskuren wayanda aka rude su zai bayyana gare ka kai mai sauraron karatu wa fiye a cikin wannan hadisi annal anbiya'a hatta annabawa alaihimus salatu wassalam yahtajuna littanbihi suna da bukatar a ƙara fadakar da su ala fadli la ilaha illallah akan falalar la ilaha illallah wa tambihi lirjihaniha da kuma sake fadakar da su game da yanda la ilaha illallah take da rinjaye a sikeli bi jami'il makhluqati in aka hada ta da dukkan sauran ababen halitta ma anna kathiran didda cewa da yawa mimman yaqulu ha daga masu fadin la ilaha illallah yakhiffu mizanuhu akan samu kuma mutun kaga sikelin sa yayi rashin nauyi kalma ce mai nauyi a sikeli mun karanta cewa inda za a dauki sammai bakwai gaba daya a dauki kassai a dora a tafin mizani daya a dora la ilaha illallah a tafin mizani malat bihin la ilaha illallah wannan mun karanta a hadisin da ya gabata la ilaha illallah za ta rinjaye sammai da kassai da abin da ke cikin su amma duk da haka kuma akan samu da yawa daga cikin masu fadin la ilaha illallah a ranar tashin alkiyama kuma kaga sikelin su da mizanin su saka yau ba shi da nauyi kuma mun ji dalilin da ke sa kalmar la ilaha illallah mutun ta tashi babu nauyi wa fihi ithbatu sifat a cikin wannan hadisin akwai tabbatar da sifat sifofin Allah khilafan lil mu'attila sabanin al mu'attila masu kore wa Allah sifofinsa wa fihi a cikin wannan hadisi annaka idza arabta hadith Anas idan ka gane hadisin Anas arabta to zaka gane anna qawluhu fadin annabi sallallahu alaihi wasallam fi hadith itban a hadithin itban inna allaha harrama ala an-nar allah ya haramta wa wuta man qala la ilaha illa allah duk wanda yace la ilaha illa allah yabtaghi bidhalika wajha allah yana mai neman fuskar allah da yaddar allah da haka annahu tarku shirki ana nufin barin shirka ma'ana wanda wato ya mutu yana la ilaha illallah kuma bai shirka to yana daga cikin wayanda za su ci gajiyar la ilaha illallah domin Allah ya haramta wuta ta ci wanda yake ya mutu yana la ilaha illallah matakar da ikhlasi da neman yadda Allah ya fade ta annahu tarku shirki ana nufin ya bar shirka laysa qauluha bil lisani ba ana nufin fadin la ilaha illallah a fatar baki kawai ba intaha قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب الله يجزيكمسا da rahama yace fihi masail wannan hadisi da kusan sati 4 ko 5 ko fiye da haka muke ta karatu a cikin sa babi ne wanda a cikin sa akwai masaloli da dama al'ula mas'ala ta farko a cikin wannan babin sa'atu fadlillah za mu gane fadin falalar Allah wannan babin yana gaya mana falalar Allah tana da fadi zai kuma mu'amalanci bayinsa ne da rahaman nan ta safaffada. Wannan mun fahimci haka a cikin wannan babi, domin duk wanda ya rike tauhidi, ya kankame tauhidi, shi kadai wannan ya isa ya cancantar da shi shiga aljanna, koda yana da kurakurai masu tarin yawa. Mun karanta hadisin bidaka, inda kalmar la ilaha illallah ta rinjayi kundaye da littattafai guda 99. Wannan na nuna maka rahamar Allah tana da fadi. Dama ya ce wa rahmati wasi'at kulla shay'in, rahamata ta yalwaci komai da komai. Mun fahimci haka a cikin wannan babi. Athaniya, mas'ala ta biyu, kasratu thawabi tauhid inda Allah. Wannan babi yana haska maka yawan tarin ladan tauhidi a wurin Allah. Ba a yi wani aiki da yake tara wa bawa lada a wurin Allah ba irin tauhidi. Mun gane wannan a cikin wannan babi. Athalithatu, mas'ala ta uku, takfiruhu ma'a dhalika lidhunubi. Mas'ala ta uku, mun fahimci duk da tarin lada da tauhidi yake da shi, kuma ga kankarar zunubai tare da haka. Ya kankare wa mutum zunubi, ya kuma bashi lada mai tarin yawa, sai tauhidi shi kadai ke iya yi wa bawa wannan. Ina fata an gane. Wannan ita ce mas'ala ta nawa, ta uku. Arabi'atu, mas'ala ta hudu, tafsiru aya allati fi suratul an'am. Mun ji fashin baki da fassarar ayan nan ta 82 cikin suratul an'am. Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah ta'ala ce allazina amanu, wadanda suka yi imani, wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin, basu gauraya imanin su da shirka ba, ulaika lahumul amnu, wayannan suna da cikakken aminci, wahum muhtaduna, kuma su ne shiryayyu. Al-khamisatu, mas'ala ta biyar, ta'ammulul khamsi allawati fi hadithu Ubada. Kalura da abubuwa guda biyar da suka zo cikin hadithin Ubada bin Samit. Man shahida Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar rasulullah wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhun minhu wal jannata wan naru haqqun adkhalahu Allahu al jannata ala ma kana min al amal. Wannan hadisin mun karanta shi a baya. Lura da abinda wannan hadisi ya kunsa na abubuwa muhimmai guda biyar wadanda suna da jibi da imani. Al-sadisatu, mas'ala ta shida, annaka, kai mai karatu ko mai sauraron karatu, idza jama'ata bainahu wa baina hadithi Itban, in ka dauko hadithin Ubada ta bin Samit ka hada shi da hadithin Itban bin Malik, wa ma ba'dahu da hadisan da suka biyo bayan hadithin Itban, tabayyana laka ma'ana qauli la ilaha illallah, anan zaka gane ma'anar faɗin la ilaha illallah, wa tabayyana laka khatu'ul magarurina, kuma anan zaka ƙara gane kuskuren wayanda aka rude su. Su sun dauka kawai faɗin la ilaha illallah a fatan baki, za ta ba wa mutum irin wannan daraja da daukaka da lada da kankarar zunubi da ake karantawa a cikin wannan. Faɗin ta iya fatan baki a harshe kadai ba za ta ba mutum wannan matsayin ba. Shi yasa in ka tattaro hadisin Itban ka hada shi da hadisin Ubada bin Samit, za ka gane ma'anar la ilaha illallah da yanda take da falala da nauyi a sikeli. Sannan kuma za ka kuma gane wato kuskuren wayanda aka rude su. Su sun dauka ana nufin faɗin la ilaha illallah a iya fatan baki, duk da bata je zuci ba, gabbai ba su aikata ba. Ka koma lamba ta biyu, kathirun minan nasi yukhti'una fi fahmi ahaditha, da yawa daga cikin mutane suna fahimtar kuskure wajen fahimta, wato da yawa daga cikin mutane suna yin kuskure wajen fahimtar hadisan man qala la ilaha illallah dakhala aljanna. Da yawa wasu sun fahimci kuskure, sun dauka kawai da kace la ilaha illallah sai aljanna. Fa yadhunnuna, suke zato bi anna talaffuza biha, su a zatan su furta ta kadai, yakfi wahadahu, ya wadatar in ka furta ta ita kadai lin najati minan nar furta ta kadai ya wadatar da za wato zaka samu kubuta daga wuta wa dukhulil janna da kuma shiga aljanna walaysa kadhalika al'amarin ba haka yake ba fa inna man yadhunnu zalika domin duk wanda yake zatan zai yi shirka zai hada Allah da wani amma ya ta la ilaha illallah a fata baki ya dauka wannan la ilaha illallah za ta tseratar da shi daga wuta za ta kai shi aljanna to minal magarurina yana daga cikin waɗanda aka rude su lam yafham la ilaha illallah gaskiyar al'amari bai fahimci me ake nufi da la ilaha illallah ba li'annahu lam yatadabbarha domin bai zurfafa tunani wajen gano ma'anar la ilaha illallah ba idh anna haqiqata ma'anaha domin haqiqanin ma'anar la ilaha illallah tana nufin albara'atu min kulli ma'budin barranta da yin baran da dukkan daga dukkan wani abin bauta wata ahudu da wato jaddada alqawari bi tajridi kulli anwa'il ibada ta hanyar tsiraita dukkan wani nau'o'in ibada ta hanyar kadaita dukkan wani nau'i na ibada lillahi ga Allah subhanahu sarkakakken sarki wahdahu shi kadai wal qiyama biha da kuma tsayawa akan haka alal wajhi alladhi yuhibbuhu ta irin fuskar da Allah yake so wayardahu kuma ya yadda faman lam yaqum bihaqqiha a karkashin haka duk wanda bai tsayu da haƙƙin la ilaha illallah dinnan bai dauka kawai iya baki ake nufin a fade ta amma haƙƙoƙin la ilaha illallah nan bai kiyaye su ba aw qama bi ba'di anwa'il ibada ko kuma ya tsayu ta hanyar yin wani daga wani bangare na nau'o'in ibada thumma abada ma allahi ghairahu sannan ya bauta wa wani Allah tare da Allah min du'a'il awliya ta hanyar roƙon waliyai was salihin da mutanen kirki wan nazari lahum da yin bakance da sunansu wa dafa bi quburihim ya dinga dawafi a kaburburansu wa ataqada lahum sirru wal barakatu ya kudurce cewa suna da wani sirri da albarka wa nahu zalika da makamantan haka fa innahu yakunu hadiman laha duk wanda ya haka ya rushe la ilaha illallah sa shi sa malai ce da yawa daga cikin masu fadin ta ba za ta amfane su ba a lahira domin ga mutun yana fadin ta kuma yana aikata abin da ke warware ta domin duk wanda yake aikata waɗannan la ilaha illallah sa yake warwarewa bai sani ba ai inda la ilaha illallah sa ta tsaya babu yanda za a iya je wajen na kabari ya roke shi babu yanda za a yi ya roki wani waliyi abinda waliyin ba zai iya ba sai Allah babu yanda za a yi alwashi ko bakance da sunan wani Allah babu yanda za su yi ta kara kaina kan kaburburan bayin Allah da zummar za su amfane su ko za su tunkuɗe musu wata cuta fala tanfa'ahu da'awahu wala tughni anhu shay'a da'awarsa ta la ilaha illallah ba za ta amfane shi ba kuma ba za ta tsinana masa komai ba walau kana mujarradu qawliha kafiyan da iya fadin la ilaha illallah kadai kasha da kace la ilaha illallah ruwa ta sha ya wadatar lam yaqa minal mushrikina ma waqa to ai da abin da ya faru akan mushrikai da bai faru ba min muharabatir rasul na yakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka yi wa muadatihi da adawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam indai da kace la ilaha illallah shikenan ya wadatar to dan me yasa mushrikai suka yaki annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa suka yi adawa da shi qala Allah ta'ala shi yasa Allah ta'ala ce fa alam Allah gafarta malam kaje makaranta kai karatu fa alam kai karatu annahu la ilaha illallah babu yanda zakai ka iya gane ma'anar la ilaha illallah baka je makaranta ba shi yasa Allah ta'ala ce fa alam ka sani annahu yanda al'amarin yake la ilaha babu wani ubangijin bauta illallah sai Allah ya zakai ka iya tabbatarwa ka kore sai ka je makaranta suratu muhammad aya 19 wa qal Allah ta'ala ya kuma cewa illa man shahida bil haqi kaga ko ka fadi kalmar shahada wai sai in ka shaida ka fadi kalmar shahada da gaske
wa hum ya'lamuna kuma suna da ilimi game da ma'anar kalmar shahadar su ne wayanda kalmar shahada su zata amfane su inji Allah subhanahu wataala a cikin suratul zukhruf aya ta 86 yake cewa illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun sai fa wanda ya furta kalmar shahadan nan da gaske yake ba da nifaka ba wa hum ya'lamuna kuma suna da masaniya game da shurutu la ilaha illallah huququ la ilaha illallah faman lam yuwaffi biha ko yufi biha duk wanda bai cika sharuddan la ilaha illallah ba wa ya'malu bi muqtadaha duk wanda bai yi aiki da abinda la ilaha illallah take hukuntawa ba la yanfa'u talaffuzu wai furta ta da fata baki ba za ta amfane shi ba wa kullu man ja'ala shay'an min anwa'il ibada domin dukkan wanda ya sanya wani bangare na nau'o'in ibada li ghairi llahi ga wani Allah fa huwa imma jahilun bi ma'anaha to wannan ko dai ya jahilci ma'anar la ilaha illallah aw kadhibun fi di'a'ihi al-iman ko kuma ƙarya yake a da'awar imani da yake dan babu yanda za a yi wanda ya fahimci la ilaha illallah ya dauki haƙƙin Allah ya ba wani ko dai jahili ne kawai a baki yake ta la ilaha illallah ya dauka ta wadatar amma jahili ne bai san abin da ta kunsa ba ko kuma ƙarya yake a da'awar la ilaha illallah akwai nifaka a cikin zuciyarsa matukar yana fadin la ilaha illallah kuma ya dauki wani haƙƙi na Allah ya ba wani dan adam wannan ko dai akwai jahilci game da ma'anar la ilaha illallah ko kuma akwai nifaka wa ulaika humul magarurun wadannan sune rudaddu sune wadanda aka ruda suka dauka kawai mutun ya ta la ilaha illallah la ilaha illallah ya samu carbi mai dubu ya tai ya dauka ya rate wani a wuya ya rike wani a hannu ya ta la ilaha illallah kuma in ka kalle shi sai tausaya masa sai ga abubuwan da ke cin karo da la ilaha illallah dumu dumu yana cikin su abin da ke fada da la ilaha illallah shi yake yi duk abin da ke warware kalmar shahada da yake ta faman karanta ta a cikin da tarbiyyar ta ja abin yake ta aikatawa wayannan sune almagaruruna qul Allah ta'ala ce qul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'malan alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsibuna ko yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a Allah ta'ala yace shin illa barta muku waɗanda suka fi hasara a aiki ga aiki kam sun yi amma aikin na baban giwa ne kuna son in ba ku labari game da mutanen da suka fi yin hasara a aikin da suka yi a duniya Allah yace alladhina dhalla sa'yuhum sune wanda aikin da suka yi ya bace fil hayatid dunya tun anan duniya ba za ma su je lahira su ganshi ba tun anan duniya babu shi wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura da aikin da suka gabatar Allah ya ce mun sanya shi kamar kura da aka sheke basu ma da shi ba ko lahira ma ba a zuwa da wannan aikin tun anan aikin ya harga ya ruguce wa hum amma fa su yahsabuna atsammanin su annahum yuhsinuna sun'a suna kyautata aiki su gani da suke suna kyautata aiki ba su da aiki sai zikiri sai la ilaha illallah amma a cikin jahilci suna yin abin da an ce din mai la ilaha illallah ya kyamace shi ya guje shi kar ya aikata kuma suna aikatawa suratul kahfi aya ta 103 zuwa 104 as-sabi'atu mas'ala ta 7 at-tanbihu fadakarwa da jan hankali lish-shartil ladhi fi hadithi itban akula game da sharadin da ya zo cikin hadithin Itbal bin Malik wa zai iya tunan sharadin ba hadithin Ubada ba man qala la ilaha illallah sai ce me yabtaghi bidhalika wajha Allah dakhala aljanna sharadin aka sa kar ka dinga ta kallon kalmar shahadar kalli sharadin da aka makala ce akai wanda ya ce la ilaha illallah sharadi yabtaghi bidhalika wajha Allah yana mai neman kusanci da fuskar Allah da fadin la ilaha illallah kaga sai ikhlasi ya shigo sai yaqini ya shigo dole sai an samu ikhlasi cikin fadinta in yana fadinta ne kawai dan kawai ta zama majiki baya hararo ikhlasi a zuciyarsa ko yana yi ne dan a ce zakiru ne ko ma yana yi dan ya ba wasu haushi to kaga babu ikhlasi yabtaqi bidhalika wajha Allah yabtaqi bidhalika wajha Allah aywa man qalaha wanda ya fadi la ilaha illa Allah yabtaqi biha wajha Allah yana mai neman yadda Allah da ita labudda an yi amala in har da gaske ya fada kuma yana neman yadda Allah to labudda sai yayi aiki wa yakhlusa amalahu kuma sai ya tsarkake aikin sa lillahi dan Allah afaminatu mas'ala ta takwas kaunul anbiya kasantuwar annabawa yahtajuna litambi har su suna da buƙatar a ƙara fadakar da su ala fadli la ilaha illallah akan falalan la ilaha illallah karo ne ce tun da tun wajen tun da nake zuwa karatun ake ta maganar la ilaha illallah annabawa ma ana ta yi musu tambihi akan ta annabawa da ba su yin shirka karama ko babba ana sake gaya musu nauyin la ilaha illallah a suke ne mun karanta annabi Musa ya ce ya Allah ba ni wani zikiri yace me yace ya Musa kace la ilaha illallah yace ai wannan zikiri ne ya Allah kowa cikin bayinka yana fada yace Musa kenan ai inda za a dauko sammai bakwai da abubuwan da ke ciki na mala'iku da masu bauta a dauko kasai bakwai da abin da ke cikin su a dora a sikeli a dauko la ilaha illallah a dora a sikeli la ilaha illallah za ta rinjayi wa'annan kaga aka sake jiwa annabi Musa tambihi game da falalan la ilaha illallah ashe ba wani koshi da zakai da tauhidi da ba za a gaya ma falalan la ilaha illallah ba na fata an gane at-tasi'atu mas'ala ta tara at-tanbihu li rujihaniha bi jami'il makhluqat jan hankali da fadakarwa game da yanda wannan kalma ta la ilaha illallah take rinjayi akan dukkan sauran ababan halitta ma'a anna kathiran mimman yaquluha duk da cewa da yawa daga cikin masu fadin ta ya khifu mizanuhu ranan lahira sai ga kuma mutun yazo saka yau mizanin sa ba nauyi saboda la ilaha illallah ba irin wanda Allah yake nufi yake yi ba al'ashiratu mas'ala ta goma annasu ala anna al-ardina sab'un kasamawat nassi ya nuna cewa kasai bakwai ne kamar yanda sammai bakwai ne duk da cewa a larabcin alqur'ani ana yi wa sammai jami'i amma duk in ka karanta alqur'ani za ka ga ba inda Allah ya yi wa kasa jami'i sai dai ka ji khalaqas samawati wal ard inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard za ka ji an yi jami'in samawat amma sai ka ji an yi ifradin al ard duk da cewa kaman yanda sama daya ce zuwa bakwai to kasa ita ma daya ce zuwa bakwai wannan ya tabbata a hadisi cewa da sammai bakwai da abin da ke cikin su za a dora a kifatul mizan wal ardina saba annabi sallallahu alaihi wasallam yayi jam'in kasa a cikin hadisi wal ardin da aka ya inganta kasa ma ai mata jami'i ba'ana ita ma bakwai ce kaman yanda kasa kamar yanda sama ita ma bakwai ce alhadiyata ashara mas'ala ta 11 anna lahunna ummaran wannan babi ya tabbatar mana da cewa ashe sammai suna da masu raya su akwai mala'iku da sauran halittun Allah masu raya sammai da ibada haka kasai din athaniyata ashara mas'ala ta 12 isbatu sifati tabbatarwa Allah sufofin da ya tabbatarwa kansa ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa khilafan lil ash'ariyya sabanin masu bin aqidar ash'ariyya su kan wasu bin aqidar ash'ariyya suna kore wasu sufofin ga Allah su zabu wasu su tabbatarwa Allah a tauhidin ash'ariyya 20 sifat sufofi guda 20 kadai suka tabbatarwa Allah ragowar sufofin tawili suke musu kaga anan aka ce yabtagi bidhalika wajha Allah yana mai neman fuskar Allah da haka shi Allah yana da fuska wa yabqa wajhu rabbika dhil jalali wal ikram an gane ko kullu shay'in halikun illa wajha kaga Allah yana da fuska kakkai wani tawili Allah yana da fuska ya tabbatar da yana da fuska kar ka zo ka dinga wani kewaye kewaye in an ce Allah yana da fuska a antum a alamu amilla ba a karan bani ka tabbatar da abinda Allah ya tabbatar ka tabbatar da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar a cikin hadisi ingantacce al-thalithata ashara mas'alata shauku annaka idza arabta haditha anas idan kai ka gane hadithin anas arabta zaka gane kuma ka fahimci anna qawluhu fi hadith itban ashe fadin annabi sallallahu alaihi wasallam a hadithin itban fa inna Allah harrama 'ala an-nar lalle Allah ya haramta wa wuta ta ci man qala la ilaha illa Allah duk wanda yace la ilaha illa Allah da sharadi yabtaghi bi dhalika wajha Allah yana mai neman fuskar Allah da haka annahu tarku shirki ana nufin ya bar shirka wanda yace la ilaha illa Allah yayi watsi da shirka laysa qawlu habil lisan kar ka dauka ana nufin furta ta da baki kawai ake nufi arabi'ata ashara mas'alata shahudu ta'ammulil jam'i baina kauni isa wa muhammadin abdaillahi wa rasulai kalura da inda akai hada tsakanin annabi isa alaihi salam da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin su duk su so biyan bayin Allah kuma manzanni ga Allah da haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bawan Allah ne kuma manzan Allah ne annabi isa alaihi salam bawan Allah ne kuma manzan Allah ne al-khamisata ashara mas'alata shabiyar ma'rifatu ikhtisasi isa bi kalimatihi bi kaunihi kalimatullah sanin dalilin da yasa Allah yake banci annabi Isa da kasantuwarsa kalma ce ta Allah wa kalimatuhu alqaha ila maryama mun karanta a can me yasa Allah ta'ala yace annabi Isa kalmar Allah ce mun karanta a can as-sadisata ashara mas'alata shashida ma'rifatu kaunihi ruhan minhu hikimar sanin kasantuwar annabi Isa ruhi ne daga Allah wa ruhum min as-sabi'ata ashar mas'alata shabakwai ma'rifatu fadlil imani bil jannati wan nar wato sanin falalar ka yadda akwai aljanna akwai wuta as-thaminata ashara mas'alata 18 ma'rifatu qawlihi sanin fadin annabi sallallahu alaihi wasallam alama kana min al-amali wai koda fa za a shiga aljanna fa ana shiga aljanna ne gwargwadon aikin ka zaka shiga aljanna bisa ga abin da ka kasance kana yi na aiki at-tasi'ata 10 mas'ala ta 19 ma'rifatu anna al-mizana lahu kifatan yanzu mun gane cewa ashe sikelin awan aiki ranar lahira yana da tafuka ne guda biyu daya dama daya hagu al-20 mas'alata 20 ma'rifatu dhikril wajhi sanin ambatan fuska Allah ta'ala yana da fuska an fahimta ko babu man haqqaqa tauhida dakhala aljannata bighairi hisab babin da zai yi bayani akan duk wanda ya tabbatar da tauhidi zai shiga aljanna babu bincike yan direct entry kenan Allahumma ij'alna minhum ko wanda za su shiga aljanna ba checking an gane ko ba wani hisabi ba wanda zai ce in ga takardunku me kuka yi ba hisabi kawai za su wuce wanda duk yake so a yi masa haka to yayi ta haqiqat tauhid zamu ji me ake nufi da man haqqaqat tauhida qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babu man haqqaqat tauhida dakhala al-jannata bighairi hisab babin da yake bayani akan duk wanda ya tabbatar da tauhidi zai shiga aljanna bighairi hisabin ba tare da hisabi ba ash-sharh ay wala azabin kuma ba tare da azaba ba qultu mala yace qultu sai nace tahqiquhu takhlisuhu wa tasfiyatuhu min shawa'ibi shirki wal bid'i wal ma'asi to kaji abinda ake nufi da tahqiqu tauhid yace takhlisuhu tsarkake shi tauhidin wa tasfiyatuhu da tace shi min shawa'ibi shirki daga gurbata irin ta shirka wal bid'i da bid'o'i wal ma'asi da saban Allah tauhidi ne gangariya wanda babu miss da shirka babu miss da bid'a babu miss da saban Allah wannan shi ake kira da tahqiqut tauhid ko malam ba ta daya qala fi qurratul uyun wa tahqiqut tauhidi azizun fil ummati tabbatar da tauhidi ya zama wani gagara ba dau a cikin al'umma ya zama wani abu wato mabuwayi a cikin al'umma la yujadu ahlut tauhidil khullasi alladhina akhlasahumullahu wastafahum min khalqi kama qala ta'ala fi yusufa alayhi salam kadhalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsha innahu min ibadinal mukhlasina malai yake cewa tabbatar da tauhidi abu ne mai wahala a cikin al'umma la yujadu ahlul imanil khullasi ba a iya samun ma'abota imani al khullasi wato tsantsa alladhina akhlasahumullah wa inda Allah madaukakin sarki ya tsarkake su wastafahum ya zabe su min khalqihi daga halitta sa kama qala ta'ala fi yusuf kaman yanda Allah ta'ala ya fada game da annabin Allah yusuf alaihi salam Allah ya ce kadhalika kamar haka ne linasrifa anhu su'a dan mu kawar masa da dukkan wani mummunan aiki wal fasha da al fasha innahu annabi yusuf alaihi salam min ibadinal mukhlasina yana daga cikin bayinmu da muka tsarkake su yana cikin bayin da Allah ya tsarkake suratu yusufa aya ta 24 bi fatihil lam da yiwa lamun din fata innahu min ibadinal mukhla mukhla mukhlasina kenan duk da cewa wa fi qira'atin a wata qira'ar al mukhlasina بكسرها اكو قراءة انه من عبادنا المخلصين ينا cikin bayin mu masu tsarkake mu da ibada masu yi mana ikhlasi wahum fi sadri hadhihi al-ummati kathiruna irin wadannan masu gangariya tsaftatacce tsarkakakke tataccen tauhidin da ba shirka ba bid'a ba saban Allah suna da yawa a farko-farkon wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin sahabbai lokacin tabi'ai lokacin atba'u tabi'in farko-farkon wannan al'umma ana samun irin wayannan rukunin da dama wa fi akhiriha amma a ƙarshen wannan al'umma humul guraba sune za ka gansu baki su ake ganin sun zo da sabon addini su ne ake ganin su baki ne sun zo da abin da yake ba wai ba haka aka saba ba mutane sun saba su je su bauta wa shehi su je su kwanta akan kabarin shehi su roki shehi a zo a ce a'a ba daidai bane to kai zaka zama bako kenan ina fata an gane amma rashin bautatawa wani sai Allah wannan wato sullatun minal awwalina wa qalilun minal akhirina akwai su da yawa masu gangariyar tauhidi da babu miss da shirka babu miss da bid'a babu miss da saban Allah a cikin wayancan ƴan mazanjiya cikin sahabbai tabi'ai atba'u tabi'in irin su kuma ba su da yawa a zamani na ƙarshe ina fata an gane wa qad qallu sun yi karanci mutum ka ganshi sak ba wani biyebi ba kwana-kwana tauhidi ne zanzun zurutun sa yake kai ba wani kwana-kwana babu mujamala sak yake tafiya to wayannan sun yi karanci a ƙarshen zamani wa humul a'zamuna qadaran inda Allah kuma wayannan yan kadan din su ne mafiya girman daraja a wurin Allah wa qala ta'ala an khalilihi Allah ta'ala ya gaya mana game da badadayin sa annabi Ibrahim alaihi salam qala ya qaumi inni bari'un mimma tushrikun inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana min al-mushrikina annabi Ibrahim yake cewa qala yace ya qaumi ya ku mutane na kuma ka san irin mutanen da aka aika annabi Ibrahim cikin su bautar guma ka suke a ciki har da mahaifinsa yace ya ku mutane na inni ni dan nan bari'un mimma tushrikuna nayi baran-baran da abin da kuke shirka da shi sai yace inni ni dan nan wajjahtu wajhiya na fuskantar da fuskata lillazi fatara as-samawati wal ard ga wanda ya kagi ya kuma halicci sammai da ƙasa hanifan ina mai karkacewa barna wa ma ana min al-mushrikin da dai bana cikin masu yin shirka annabi Ibrahim haka ya fito baro-baro ya gaya wa al'umma sa ba zai shirka ba su sani shi ba zai biye musu ba wajen hada Allah da wani Suratul An'am aya ta 78 zuwa ta 79 ai akhlastu dini annabi Ibrahim yana nufin ni kam na tsarkake addini na wa afrattu ibadati na kadaita ibadata lillazi fatara as-samawati wal ard ga wanda ai khalaqahuma ya halicci sammai da ƙasa wabtada'ahuma ya kage su ala ghairi misalin sabaqa ba tare da ya koya a wajen wani ba hanifan ai fi hali kauni hanifan halin kasancewa ta hanifan ai ma'ilan ina mai karkacewa ani shirki ga barin shirka ila tauhidi zuwa ga tauhidi walihaza qala dan haka ne annabi Ibrahim ya ce wa ma ana min al-mushrikina bana cikin mushrikai wa nadairu hadhihi al-ayati fil qur'ani kathir ire-iren waɗannan ayoyin a cikin alkur'ani suna da yawa ka kaurihi kaman fadin Allah wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata ibrahima hanifa wattakhadha Allahu ibrahima khalila Allah ta'ala ce wa man ahsanu dinan babu wanda yafi kyautata addini mimman aslama wajhahu lillahi fiye da wanda ya mika kansa ya mika fuskarsa ga Allah wa huwa muhsinun alhali yana mai kadaita Allah wattaba'a millata ibrahima ya kuma bi addinin annabi ibrahim hanifan yana mai karkacewa shirka wattakhadha Allahu ibrahima khalilan Allah ya riki annabi ibrahim a matsayin badadin sa suratul nisa aya ta 125 wa qala ta'ala Allah ta'ala ce wa man yuslimu wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwati al wuthqa wa ila Allah aqibatu al umur Allah ta'ala ce wa man yuslimu wajhahu duk wanda ya mika kansa ya sallama fuskarsa ila Allah zuwa ga Allah wa huwa muhsinun alhali yana mai kadaita Allah da bauta faqad istamsaka bil urwati al wuthqa wannan yayi farar dabara domin yayi riko da wata irin igiya wadda take mai kwari lamfi sama laha wadda ba ta tsinkewa suratul luqman aya ta 22 qala al imad ibn kathir rahimahullah fil aya ibn kathir wajen fassara wannan aya yake cewa yaqulu ta'ala ubangiji ta'ala yana fada mukhbiran amman aslama wajhahu lillah yana mai bada labari game da wanda ya mika fuskar sa ga Allah ai akhlasa lahul amal ya tsarkace aiki ga Allah wanka da li awamirihi ya kuma mika wuya zuwa ga umarnin Allah wata ba shar'ahu kuma ya bi shari'ar Allah walihadha qala dan haka ne Allah ya ce wa huwa muhsinun ai fi amalihi wattiba'i ma amara bihi wa taraka ma naha anhu wa zajara ma'ana wa huwa muhsinun yana mai kyautatawa fi amalihi cikin aikinsa wattiba'i ma amara bihi da bin abinda Allah ya umarni da shi watarka manaha anhu da barin abinda Allah wato watarki manaha anhu da barin abinda Allah ta'ala ya hana wa zajara kuma ya tsawatar fadallat hadhihi al-ayatu al-azima sai fadallat hadhihi al-ayatu al-azima sai wannan aya mai girma ta nuna ala anna kamal al ikhlas ashe cikar ikhlasi innama yujadu ana samun cikakken ikhlasi ne bi tarki shirki da barin shirka babu yanda zai mutun yana shirka a same shi da tsantsar ikhlasi wal bara'ati minhu da kuma barranta daga shirka wa mimman fa'alahu da duk wanda ya aikata shirka shi ma sai ka barranta da shi kama taqaddama fil babi qabla hadha kaman yanda dai bayani ya gabata a babin da yazo kafin wannan babi abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.